Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 22 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Majalisar Dattawa dake jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda kuskure ma Amurka. Ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo. Yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargadin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar COVID-19 a karo na biyu. Wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba. Akalla mutum bakwai ne suka mutu a wasu harare guda biyu da mayakan Al-Shabaab suka kai a Somalia karshen makon da ya gabata.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa Amurka ta bude wani dakin gwaje-gwajen cututtuka a jihar Bauchi wanda zai taimaka a yaki da ake yi da cutar coronavirus da kuma cutar lassa fever.
Tarin mashako ko muran mashako da gaske muke yi sai suka ce ba su taimaka mana su kawo wani na'ura wanda a daki ɗaya za a zauna a san me yake faruwa a duka sassan jihar Bauchi.
To za ku ji karin bayani. Haka kuma jamhuriyar Nijar hukumar zaben kasar ta ce ba za ta iya gudanar da zaben ƴan kasar mazauna kasashen waje ba. Za mu ji ko menene dalili. Sannan za a ji cewa gwamnatin jihar Borno za ta kafa kasuwar kasa da kasa akan iyakokinta da kasashe uku da take makwabtaka da su. Baya ga haka Sarfila Hashim kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Dan majalisar dattawa dake jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin dan sanda kuskure ma Amurka ya ce kasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da dora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba. Sanata Tim Scott dake wakiltar South Carolina wanda shine baka fata ɗaya tilo ɗan Republican a majalisar dattawan Amurka ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week. A cewar Senator Scott, za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da kwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kuɗaɗen da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandansu ba. Su dai 'yan Republican da takwarorin aikinsu na Democrat na ganin yin muhawara kan wannan bukata ta samar da sauye-sauye a fannin aikin 'yan sanda. Tun bayan mutuwar wani ba Amurka bakar fata ɗan asalin Afirka a makonnin da suka gabata wacce ta haifar da takaddama da zanga-zanga a sassan ƙasar. Sai dai ana ta samun saɓanin ra'ayi a tsakanin ɓangarorin biyu yayin da suke shirin kada kuri'a a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican da kuma majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat. Karen Bass kenan 'yan Democrat a majalisar wakilai take cewa duk aikin da ya baka damar kai kisa aiki ne da ke bukatar cikakken horo wanda jama'a za su iya tuhumar ka idan ka aikata wani abu da ba daidai ba. Sai dai sakatare yaɗa labarai a fadar White House Kelly McEnany ta ce ragewa 'yan sanda kariya da suke da ita zai iya haifar da mummunan sakamako.
By removing qualified immunity what you're essentially doing is not allowing police to do their job.
Ta ce idan aka cire kariyar da 'yan sanda ke da ita tamkar an dauki mataki ne na hana su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Hakan kuma zai sa ungwanninmu su zamanto ba su da tsaro. Yayin da wasu kwararru a fannin lafiya ke gargadin cewa mai yiwa a kuma samun barkewar cutar COVID-19 a karo na biyu. Wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na barkewar cutar ba. Kwararren likita a Amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum 20,000 da ke kamuwa da cutar a kullum. Mafi akasarin yankunan Amurka sun fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci. Wasu daga cikin kwararru a fannin kiwon lafiya irin su Kathleen Rivers wacce ke bincike a Johns Hopkins ta ce kuskure ne ma a rika cewa za a samu barkewar cutar a karo na biyu. Domin a cewar ta, hakan zai rika sa mutane suna tunanin an wuce mataki mafi muni a haduwar da cutar ke yi. ita dai Amurka wacce ke da mutum sama da miliyan 2,200 da suka kamu da cutar ta kasance kasar da tafi yawan waɗanda cutar ta harba a duniya har ila yau Amurkan ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka mutu sanadiyar wannan annoba ta COVID-19 to kasar Spain ta bude iyakokinta ga ƴan yawon bude ido da ke fitowa daga Turai yayin da nahiyar ke ci gaba da sassauta matakan kulle da aka saka don yaki da cutar ta COVID-19 A jiya Lahadi kasar ta Andalus ta fara daukan wannan mataki a wani yunkuri na maido da harkokinta na yau da kullum. A da Spain ita ce kasa ta uku da tafi yawan masu dauke da wannan cuta a duniya. Amma yanzu ta koma mataki na bakwai inda take da mutum 246,000 da aka tabbatar suna dauke da cutar, kamar yadda cibiyar bincike a Jami'ar Johns Hopkins ta sanar. Sai dai yayin da nahiyar ta Turai ke farfadowa sannan a hankali. Kasashe irin su Brazil, Afirka ta Kudu, India da kuma nan Amurka na ci gaba da bada rahotannin samun ƙarin masu harbuwa da cutar. Baya ga Amurkan, Brazil ce ƙasa ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar ta COVID-19, inda take da mutum sama da miliyan 1 yayin da Rasha ke matsayi na uku da mutum sama da 576,000.
Wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa da karashin labaran duniyar. Kasar Amurka ta jaddada manufarta ta ganin cewa ta taimaka wa Najeriya ta kowane bangare na ci gaba, musamman a bangaren gudanar da ayyukan kiwon lafiya. Jakadiyar kasar Amurka a Najeriya Mary Beth ta shaida hakan ga gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad a lokacin kaddamar da ɗakin bincike na gaggawa kan cutar COVID-19 a Bauchi, wanda hukumar raye kasashe ta kasar Amurka USAID ta samar. Dangane da haka gwamna Bala Muhammad ya yi wa wakilinmu Abdulhab Muhammad ƙarin bayani kan wannan tallafi.
Kungiya na USAID wato kungiyar Amurka wanda suke bada taimako ko tallafi na musamman ga kasashe na duniya mun sun zauna sun yi la'akari da cewa mu a jihar Bauchi to gogor maya da fada mu da muke da tarin mashako ko muran mashako da gaske muke yi sai suka ce ba su taimaka mana su kawo wani na'ura wanda a daki ɗaya za a zauna a san me yake faruwa a duka sassan jihar Bauchi lunguna da waje musamman ma inda wannan abu yake faruwa wato a samu online wato daga cikin yanan gizo me yake faruwa a bagoro me yake faruwa a jama'a re me yake faruwa a kirfi musamman ma wato na bibiya da ake na masu ciwo don a san me ake ciki kuma a samu magani da za a bayar sun kashe kuɗi masu yawa kuma mun gode kware da gaske kai ba abinda kawai suka mana kenan ba suna da shirye da cewa za su tallafa mana musamman ma kananan asibitocin mu na shan magani na kasa su ma a kawo musu inganci da tallafi na musamman yadda zai kasance shi tarin mashako ba sai kawai a cikin gari ko kuma biranen maza a dinga kiwon su ba a da a dinga gilda taso ko kuma ana ba su magani bai kasance ko ina malaman asibiti su san abin da suke yi kuma ba su ma kada su kamu kuma mutane su samu kula a wayannan wurare wanda a yanzu haka babu su
gwamnati ya gamsu da yadda jama'a suke bin ka'idojin da yake ake so wajen kare kamuwa ko kuma yada wannan cutar a halin yanzu
gaskiya ban gamsu ba kuma ban ji daɗi ba saboda abubuwa ne da muka zauna muka tattauna da iyayen ƙasa sarakuna da kuma shugabannin addinai da mu kanmu a gwamnatance cewa za mu kawo wani kuduri na kiyayewa wato tagara da sa takunkumi da wanke hannu to sai kasance tun da aka bude sai ya zamanto kamar ana ganin an warke ne kuma na san mutane ne ba su gane ba mutanen Bauchi masu da'a ne kuma suna mana soyayya kwarai da gaske da biyayya muna da kiransu da Allah to san wannan abu fa har yanzu yana nan don an ga yanda ya sake dawowa da kyar muka yi kokari
gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad kenan a hirarsa da wakilinmu Abdulhab Muhammad ga Mahmud da karashin labaran duniya
A yau Litinin Koriya ta Arewa ta ce ta tanadi dubban balambalo da miliyoyin takardu domin mai da martanin yada farfaganda wanda ta kira na radabtar da makwabciyarta ta Kudu. Kafin yada labaran kasar ce ta fitar da wannan rahoto. Kwana guda bayan da Koriya ta Arewa ta bayyana cewa tana shirye-shiryen yada takardun farfagandan bata sunan Koriya ta Kudu. Matakin na zuwa ne bayan da shi ma yankin na Kudu ya yada wasu takardun farfaganda domin nuna kyamar Koriya ta Arewa a cikin kasar ta. 'yan Koriya ta Arewa da suka sauya shekara suka koma kudu ne ake zargin suke yada ire-iren waɗannan takardu waɗanda ke sukar shugaba Kim Jong-un kan zargin cin zarafin bil'adama da kuma burinsa na mallakar makamin nukiliya. Akalla mutum bakwai ne suka mutu a wasu harahare guda biyu da mayakan Al-Shabab suka kai a Somalia ƙarshen makon da ya gabata. Hari mafi muni cikin hararen biyu shine wanda aka kai a garin da ake kira Wallewan mai tazarar kilomita 90 da ke yammacin birnin Mogadishu, inda wani bom haɗin gida da aka dasa a kusa da gidan wani jami'in soji ya tashi. Jim kaɗan kuma wani bom na biyu ya tashi yayin da mutane suka cincirundo a inda bom ɗin farko ya tarwatse. Mutum biyar ne suka mutu ciki har da matar sojan wanda a lokacin da lamarin ya faru baya gida. Mataimakin gwamnan yankin Lower Shabelle Ahmed Yusuf ya tabbatar da sashen Somali na muryar Amurka da mutuwar mai ɗakin sojan. Ya kuma ƙara da cewa an kama mutane da dama da ake zargi na da hannu a hare-haren yayin da ake kan gudanar da bincike.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jamhuriyar Nijar matakin jingina zaben yan kasar mazauna ke tsire da hukumar zaben kasar ta bayyana shirin dauka. Sandiya annobar COVID-19 ya fara shan suka daga waɗanda ke wakiltar 'yan Nijar mazauna ke tare a majalisar dokokin kasar. Suna masu cewa ba za su yarda da dukkan wani yunkurin hana musu morar 'yancinsu na 'yan ƙasa ba. Wakilin muryar Amurka Aiman Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake yi wa wani taron 'yan siyasa bayani dangane da inda aka kwana game da tsare-tsaren zaben da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar 2020, shugaban hukumar zaɓe Metro Isaka Sanna ya ce annobar corona da ake fama da ita ba za ta bari 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje su yi zaɓe a wannan karan ba. Matakin da ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokoki masu wakiltar 'yan Nijar mazauna ƙetare Honorable Mumuni Isa Jibo ce ba su gamsu da shi ba.
Tun lokacin da sun kace akwai arulma, mun komi da komi, mun samu takardu, mun sa kudi a ambasad saboda in kana so kar consular sai ka biya a ofis. Kowa da kowa suna da kar consular, suna da after the nation suna jura sini yanzu sai ni ce wai na abai zuwa diaspora da kai in babu da novium region kamar diaspora babu
wata. Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin 'yan majalisar na diaspora domin a ra'ayin Honorable Alfari Abbas, hujjar da hukumar sini ta bayar wajen daukar wannan mataki ta kai matsayin da za a yi mata uzuri.
Abin president sini ya fadi yana da hujja saboda ciwon nan ya zo ya takura duniya duka gabaɗaya kuma bai bar Niger ba. Ala misali ko an ka bude frontier na kasashen waje ina da wuya sai ne samu lokaci ita yi aikin shi cikin wannan kasashen waje saboda kowane kasa wai ya dauki wani odansu dokoki mutanen 50 ba su yi taro.
Kundin tsarin mulkin Niger ya ce 'yan kasar na ciki da waje matsayinsu guda a gaban dokar zaɓe. Saboda haka Honorable Mumuni Isa Jibo ya ce muddin hukumar Sani ta yi burusu da zaben 'yan diaspora za su bi hanyoyin da doka ta yi tanadi domin neman haƙƙinsu.
Mu ƙarfi da mun ka samu ba Sani ne ya bamu shi, ba sai NDP ne ya bamu shi, constitution ne ya bamu ƙarfi wannan. Muna da izini mu dauki wanda muna so a presidential kuma muna da izini mu dauki wakilu biyar da an ka bamu su zo wajen Assembly National. In sun kace ba su yi muna kai cour constitutionnel ne mu da su wallahi ba mu yarda muna vote.
Shirya zaben cike gurbi a kasashen da annobar COVID-19 ta hana a shirya zaben Niger akan lokaci ita ce hanya mafi a'ala wajen kaucewa taka doka, in ji Honorable Alfari Abbas.
Wannan duka wani alternative ne hanyoyi sai ni a yi dauka a yi wannan aiki. Amma a ce ba su participate wannan election ba baiwa durwa ne gare su.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, to daga jamhuriyar Niger bani mu sake komawa Nigeria, da gwamnatin jihar Borno da ke arewa maso yammacin kasar ta ce tana shirin kafa kasuwannin kasa da kasa a wasu kananan hukumomi uku da ke kan iyakokin Nijar da Kamaru da kuma Chadi da dukkaninsu ke iyaka da jihar. Kwamishinan kasuwanci da yawon bude ido na jihar Yerima Sale ya bayyana haka a taron manema labarai da wakilinmu na Maiduguri Haruna Daudabi ya halarta wanda ya fara da cewa
Daga Abuja a can hanyar Bama banki hanyar zuwa Cameroon daga kuma daga Abuja a hanyar Adamawa hanyar zuwa Boda zuwa Niger amma dalilin da yasa abun yanzu an dan sai a din saboda rashin tsaro amma ko Allah ya yarda ko an gama wannan fitina cikin lokaci kadan insha Allah shi mai girma gwamnatin jihar Borno yana da niyya zai gama zai bude kasuwanni nan saboda mutanen kunga zuwa daga Niger da Niger har Libya za su zo ta wajen Damasa sanan ta wangi kuma za a je Cameroon za a je Central Africa har zair duka za su zo duka kasance za a zo ci anan banki insha Allah daga daga nan akwai hanyar da ta shafi gambaro kala haka ta chat wannan gaba inda ba sa zo akwai kaga ana sayan shanu ana kawo fata shanu ko fata abinci su ana muna kaiwa an kai su ma muna saya su ma suna saya su kayan fata da sauran su a can din ana kawo don fata yana mana amfani a kasar nan sosai balle ma muna da kamfanin mu yanzu haka muna kan gyara za mu yi kokari mu tayar za mu yi takalma da kowa su jaka insha Allah
haka zalika gwamnatin jihar Borno tace tana biyan wasu ƴaƴan civilian JTF da maharba da mafarauta har su fiye da 12,000 a kananan hukumomi 27 da ke jihar kazan taimakawa jami'an tsaro a cewar kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wato Honorable Sugun Maimele
a cikin lokacin guda 27 na wanda muna biyan civilian JTF da hunters da vigilante sun kai 12,735 kuma kudin da muke biyan su akwai inda muna biyan su 10,000 akwai inda muna biyan su 10,015 to duka adadin kudin in ka tara ya kai $131,940 abinda muke biya a kowanne wata
honorable sun ya kara da cewa kofar su har yanzu a bude take da duk wani dan boko haram da ya tuba kuma yanke shawarar mika kansa da kansa
mu a Borno kofar mu a bude yake duk lokacin da dan boko haram suka je sun bari sun tuba sun ce kuma ba za su sake yi ba za su zo gida za mu hada kuma za mu neman iyayen su mu hada su da su duk wanda yace zaka gyara kasanka ko kuwa zaka gyara don adinin ka zaka zaka yi wahala don mutane ka su ji dadi to ba da ma da bindiga
kwamishinan yace yanzu haka gwamnatin jihar Borno ta samar da takin zamani ga wasu kananan hukumomi 23 da ke jihar amma banda kananan hukumomin Guzamala da Kukawa da Abadam da Marti saboda rashin ingantaccen tsaro da har yanzu ake fama da shi a waɗannan kananan hukumomi Haruna Daudafi muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Abeda Haruna yanzu kuma sai shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum Yayin da radin coronavirus ke ci gaba da jefa talakawa cikin mawuyacin hali a Najeriya shin ina aka kwana game da batun tallafin makudan kudaden da aka tara domin raba wa mabukata ku biyo mu cikin wannan shiri na ciki da gaskiya suna na Sarfili Hashin Gumel a makon da ya gabata ne muka fara wannan sabon shiri da zai bi diddigin makudan kudaden da kamfanoni da masu hannu da shuni har ma da wasu gwamnatoci suka yi ikirarin tarawa domin tallafa wa mabukata wajen rage musu raɗaɗin corona to sai ga shi wannan fili na ciki da gaskiya na samun korafe-korafe daga cikin al'ummomin da ya kamata a ce wannan tallafi ya kai gare su inda wasu ke cewa su ma labarin tallafin kawai suke ji ya zuwa yanzu dai wannan fili na ci gaba da tuntubar waɗanda wannan nauyira ta yi a wuyansu domin tantance yawan kuɗaɗen da aka tara da kuma ayyukan da aka gudanar da su ya zuwa yanzu amma kafin nan mun gayyato ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya Nastura Ashir Sharif domin tattaunawa kan wannan batu
da farko sunana Ashir Sharif daga gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya wato Coalition of Northern Groups kuma shine ne shugaban kwamiti na mun tattaune ta wannan ƙungiya kuma director ne ni a ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya wato Northern Elders Forum
menene ra'ayinka Nastura an ce an tara biliyoyin kuɗi saboda tallafa wa mutane ga coronavirus ta addini kasan nan saboda ba wa mutane tallafi lokacin da aka dau musamman ma matakan hana yawon nan menene ra'ayinka akai shin an yi yadda ka lura da shi an yi amfani da kuɗin yadda ya dace ko kuma akwai abin da ba a yi daidai ba
to da farko dai kamfaninnika da wasu manyan 'yan kasuwa sun ce sun ba gwamnatin tarayya kuɗaɗe wanda daga baya Lai Muhammad ya ce wasu har yanzu kuɗin ba zo guraren su ba to ka san maganar Lai ba magana ce aka dogaro da ita ba but a kaddara ko cin zo ko ba su ba da farko gwamnatin tarayyar da ta kasa iya rabawa mutanen Abuja kadai wannan dan takunkumin fuskar da ake sawa da naira 20 ake sai da shi sai da wannan ciwon yazo ya koma 200-250 to gwamnatin tarayyar Najeriya iya mutanen Abuja bata iya taimakon su da wannan abin da za su sa kare hancin su da bakin su ba wanda bai iya bawa mutane taimakon abin 200-200 daga baki Abuja ka tattara mutum nawa Abuja bata iya musu ba ita ce kake zanta iya mutane miliyan 200 da wani abu taimako ta ba su kayan abinci ne kenan na biyu ni anan Abuja na bar wasu daga cikin iyali anan na bar kuma office na da mutane da gida a gurin babu wanda ya har yau ya gani ce yaga inda aka je ake raba kayan abinci a Abuja wai da sunan gwamnatin tarayya babu wanda ya ce ya gani sannan kamar a jihata ta Kano naga sun je sun raba amma abinda aka raba duk karamar hukuma mutum 400 aka diba aka bawa Kano state tana da mutum miliyan 18 ne zuwa 20 abinda ake fada bisa lissafi to in kai 400 sau 44 gaba ɗaya mutum 17,000 da wani abu ne suka amfana da wani abu kana maganar mutum miliyan 18 ana zan an ba mutum 17,000 ko 20,000 ba su kai ba ya za ka ce wannan taimakon ya taka karya karya ko ya kai abai maganar sa da haka ni tun da farko kira na ga masu hali da kamfanin kashi mutane su nemi su ba da gudunmuwa su kai tsaye ga mutane misali in kai anan unguwar kake ka san waɗanda suke matalauta ne suna buƙatar irin wancan muku ka taimake su kai tsaye ba ka ɗau kuɗi ka ba gwamnati ba in ka ba gwamnati kuɗi a protocol kaɗai ne inda za su iya raba kuɗin sai kaso sama da 25 ko 30 na kuɗin ya tafi in kayan abinci ka kawo ka ce a raba to in dai har ka sa abu mai amfani kamar sukari ko madara ko na to duk ba za ka gansa a wajen da za a raba ba dan na gani a wasu jihohin wasu mutane sun kai taimako sun ba da shinkafa sun ba da madara sun ba da sukari sun ba da mangyada amma da aka tashi rabawa shinkafa kullun ake raba mutane duk wannan man da wai ya tafi hannu wanda aka sa su da sai ake raba sun kwashi sun yi da fiya tsire na bakin kirishi
so da haka kana zargin ko kuma yace binciken da kai kamar an karkatar da wasu daga cikin abubuwan tallafin nan kenan
ai da makai maka sabon da ya faru kenan tunda yanzu da na fara maka bayani ai sai na tambaye ka nace da kai gwamnati ta kasa bawa mutanen garin Abuja kadai takunkumin rufe fuska takunkumin kadai rufe fuska naira 200 ake sai da shi ko 250 wanda da farko kan aishi naira 20 ake shi idan gwamnati ce tana son sa za ta yi shi a naira 15 da za ta yi a kamfanin kazo a ko naira 20 din a raba mutane amma ba ta iya yi ba wannan ce kuma za ka dauki dukiya ka bata kai da ka ta mun maka wannan tambaya gwamnati ce fa a Najeriya fa dukiya ce da ake kallon dukiyar kasa ce aka ce a raba arzikin kasa ne a yi wa mutane aiki mutane suka wawashe wannan dukiya to balle duke da suke kallon an ce wai taimako aka kawo su ma suna buƙatar taimako ina za idan ina wani abu zai je wajen wani wai wanda abin ya shafi shi ne shi kamata ya samu abu ba zai same shi ba so da haka duk mutumin da yake ganin zai ba da taimako ya yi taimako kai sai ya ba mutane da ya san za su taimaka da asibiti shi ko ya taro kungiyoyi ya hada ya sa musu wakilai a ji an raba mutane abu ya fi a ba duk wanda ya ba gwamnati dama ya san inda ya kai kudinsa
na ji shugaban kasa da jawabin da ya kan a cikin jawabansa lokacin da matakan ke da zafi musamman ma a Abuja da Lagos da Ogun ya nuna tausayawa ga masu karamin karfi cewa lalle suna cikin wani hali mawuyaci kuma gwamnati za ta tallafa musu za ta duba yadda za ta ba su wannan tallafin idan muka ɗauki wannan maganar ba mamaki gwamnatin ta fidda abubuwan sai dai watakila kamar abin da ake cewa rijiya ta ba da ruwa guga ta hana
wannan yes na ji amma ka faɗa amma cewar yana tausaya musu tausayawa aikace za a ganta ba a maganin ce ba a aikace kamata a ga tausayar ba a zance ba a ganta a aikace a ganta an taimaki mutanen shi ne magana tausayar musu ɗaya kenan sannan biyun su haƙƙin shugaba bai tsaya kan kawai ba da umarni ba ba da umarni ne da sa ido a kan ganin an yi abin da ya dace a yi shi ne haƙƙin shugaba ba wani shugaba da zai zauna a ɗaki kawai ya ce ya ba da umarni baya bin diddigi ya kalle tabbatar da an aiwatar da abin da ya kata ya kaddara zai wanye lafiya a gurin Allah wallahi ba zai wanye lafiya a gurin Allah ba saboda haƙƙinsa ne ya ba da umarni kuma ya bi diddigi ya tabbatar an aiwatar da abin da ya kamata to a wannan tsarin da ake a wannan gwamnatin za a yi rashin gaskiya kungiyoyi irin namu
da wasu mutane masu faɗi aje su fito su faɗi cewa an yi rashin gaskiya abu kaza abu kaza, amma za a rubuta ba ta taba waiwaya ta dubi wannan abun ta tabbatar da gaskiya yana yi wannan ko bai wannan ba. So da kaga babu maganar adalci a nan gurin. So da haka ba magana guga ya bayar wani hana, idan da gugan da ya bayar ya biyo ya tabbatar za mu kalle masa abin da ya bayar din ne, ba za mu kalle masa ba, amma an san kawai zai shiga daki kwance su tunda kuwa sai abin da ya ga dama, kuma wannan sai ya faɗa wa Allah me yasa ya haka din.
Ainihin suru shi shugaban kasa shi kadai ne a fadar shugaban kasa a fadar Aso Rock in yi magana, kuma ana sa ran cewa su kuma sauran jami'ai sai su kare su sauran
aiki. Ai a matsayinsa na shugaba sa ido da bibiyar abin nasa ne, kuma yana da hannaye da yawa wanda zai amfani da su wajen bincika a tabbatar da an yi abin yadda ya kamata. Bari mu baka wani misali dole yana da tsawo. Akwai wani shugaban kasa da aka yi a Najeriya muna hira da shi yake ban labari. Ice ya taba zuwa wani babban jami'in tsaro mai kula da harkar tsaro ya zo ganin sa, sai ya samu ADC sa sai fada shi da fada. Ice ka ADC dan me sa kuke barin shugaba yana zama yana ganin mutane da yawa haka? An ce je bai shiga gida ba sai karfe 3 shekaran jiya ma haka ya zauna, yau ma yanzu na zauna ta da waiturin mutane sun cika. Sai ce ranka ya gare da ka ganga idan ka in ka shiga kai masa magana shi yake ba da wani appointment din, ba ni nake ba rawa wani ma sai sun zo gate ne nake tambaya sai ya ce a shi yake zo sai su da yaji da sai fada shugaban da fada ranka dai ya kake kana wahalar da kanka baka zauna kai bacci da wuri sannan kai tunga ganin mutane karaka. Sai sai general naji nace wallahi ba ku isa ku sana a daki ku rufe ni, sai abin da ku rubuta min ku ce security report din yi ayo. Sai na tambaye mutane naji gaskiyar zance da yake gari in hada da abin da ku gaya min in zaba abin da ko gaban Allah naji zan ina da hujja ga abin da wayannan suka gaya min ga abin da naji a gari na hada shi sai an dauki hukunci kala. To haka shugaba yake. So da ka ji shugaban da ya zauna ya ce ya nada aiki, wai jami'in da ya ba wa aiki shi ne kuma zai zo ya tabbatar da abin da aka yi, to ya yaudari kansa.
Nastura Ashir Sharif kenan, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu sai a kasance da mu a wani sabon shiri mako mai zuwa. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Elikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfil Hashim. A cikin shirin tsaka mai wuya na gobe Talata da safe, baki masu muhawara sun hada da fitaccen jigon matasan nan na arewa na Sura Ashif Sharif. Kuma lauya barista Aliyu Abdullahi Hadimin shugaba Muhammadu Buhari a cuɗanya da kafafen watsa labarai. A shirin sauraron shirin don jin yadda za a tinkari batutuwa da dama kamar kamun da aka yi wa Nasura ɗin. Magadar mutanen da suke zagaye da Buhari, fusatar 'yan arewa kan matsalar rashin tsaro da sauransu. Sai a tara da sashen Hausa na biyoye gobe domin jin wannan muhawarar. To yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Dan majalisar dattawa da ke jagorantar yunkurin ganin an yi wa fannin aikin ɗan sanda kuskure ma Amurka ya ce ƙasar za ta iya cimma wannan buri ne kawai idan aka ma jami'an tsaro kyakkyawan horo tare da dora musu alakin wani abu da suka aikata da ba daidai ba. Sanata Tim Scott da ke wakiltar South Carolina wanda shi ne baƙar fata ɗaya tilo ɗan Republican a majalisar dattawan Amurka ya bayyana hakan ne a jiya Lahadi yayin wata hira da aka yi da shi a shirin gidan talabijin na ABC mai suna This Week. A cewar Sanata Scott, za a iya kaucewa wannan mace-mace tare da samar da ƙwararrun jami'an tsaro idan aka amince da dokar da za ta rage adadin kuɗaɗen da rundunar 'yan sandan birni ko na jiha za su samu idan ba su samar da ingantaccen horo ga jami'an 'yan sandansu ba. Yayin da wasu ƙwararru a fannin lafiya ke gargaɗin cewa mai yiwuwa a kuma samun ɓarkewar cutar COVID-19 a karo na biyu, wasu na cewa Amurka da wasu sassan duniya ba su tsallake matakin farko na ɓarkewar cutar ba. Ƙwararren likita a Amurka a fannin ilimin cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce ta yaya za a rika maganar samun barkewar cutar a karo na biyu bayan ana samun mutum 20,000 da ke kamuwa da cutar a kullum. Mafi aksarin yankunan Amurka sun fara sassauta matakan daƙile da cutar da aka saka yayin da adadin masu harbuwa da ita ke karuwa a wasu jihohi musamman ma na kudanci da yammaci.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da hanci idan Allah ya kai mu. Za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tsaya ni gabatarwa, sai kuma Tabahira Juyo Dine da ya haɗa mana shirin.